Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Baba Yakub Makeri ne da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Alhamis, wanda ya zo daidai da shekaru 60 na samun yancin kasar Najeriya. Akan haka ne kuma muke taya gwamnati da mutanen Najeriya muke cewa barka da shekara. Kafin ku ji abinda muke tafi da su, ga Murtala da kanan labarai.
Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna tun sa'ar da shugaban Amurka Donald Trump ya ga yin Allah wanda ya kai tsaye da su da sauran kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin PP ta farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa. Amurka ta ƙi bin sahun ƙasashen Birtaniya da Canada wajen kakaba takunkumi akan Belarus, tare da fatar kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta magance rikicin ƙasar na cikin gida. Yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wani zama akan abin da suka ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin Sahara na Afirka da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A yau shirin namu zai mai da hankali ne kacokan akan zagayowar ranar samun yancin kan Najeriya wanda ke cika shekaru 60 a yau Alhamis daya ga watan Oktoba. A wannan ranar ce kuma ake tunawa da mazan jiya wanda suka sha gwagwarmaya wurin neman yanci daga Turawan mulkin mallaka, kamar su Sai Abubakar Tafawa Balewa.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin siyasa sun ba zai wadatar ba matukar bai samu rakiyar kwanciyar hankali da ingantaccen yanayin tattalin arziki ba.
Bayanan Sai Abubakar Tafawa Balewa kenan akan ranar yancin kan Najeriya. Ta jiyo nasara da dama a fannoni daban-daban a cikin shekaru 60 na samun yancin kai, haka zalika kuma take fama da wasu kalubaloli. To koya ƴan kasar ke kallon ci gaba da aka samu?
To kaga batun samun ci gaba ma a yanzu mu ko a mafarki ma mun daina shi, sai dai ba za mu dai ba tsammani daga wurin Ubangiji ba, domin ya ce la takana dumir rahmatullah.
A shirin na yau muna da rahotanni akan tarihin samun yancin Najeriya da ci gaba da aka samu a fannin tattalin arziki da demokradiyya. Za mu kuma kawo muku ra'ayoyin wasu ƴan Najeriya da ma wani dattijo da ya ga shekaran jiya, ya ga jiya kana ake damawa da shi a yau. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, tare da fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna tun sa'ar da shugaban Amurka Donald Trump ya ƙi yin Allah wanda ya da su kai tsaye da sauran kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin PP ta farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa a daren Talata a Cleveland ta jihar Ohio. Shugaban muhawarar Chris Wallace na gidan talabijin na Fox News ya nemi Trump, wanda aka soki lamirinsa akan bai taɓa kushe ayyukan nuna wariyar launin fata na masu ra'ayin PP kwan farare ba, da ya fito ƙarara ya yi Allah wada da su. To sai dai Trump ya yi tambayar wa ake son ya yi wa Allah wadai, inda ɗan takarar Democrat Joe Biden ya ambaci ƙungiyar Proud Boys, wata ƙungiyar banga masu ra'ayin PP ta farar fata da ke goyon bayan Trump. Shugaba Trump ya amsa a kaikace da cewa kungiyar ta Proud Boys, ku dakata kuma ku yi shirin kota kwana. Manyan shugabannin kungiyar ta Proud Boys da ake ganin su akai-akai a gangamin yakin neman zaben Trump suna kallon lamarin a zaman alamar amincewa da fafutukar su ta yaki da kungiyoyin masu sassaucin ra'ayi da aka fi sani da Antifa. Amurka ta ƙi bin sahun ƙasashen Birtaniya da Canada wajen kakaba takunkumi akan Belarus, tare da fatar kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta magance rikicin kasar na cikin gida, wanda zai share fagen saka takunkumi na haɗin gwiwar Amurka da tarayyar Turai, a cewar wasu majiyoyi hudu a jiya Laraba. A wata Agusta, kungiyar ta EU ta sha alwashin kakaba takunkumi akan Belarus saboda zargin tafka magudi a zaben kasar na 9 ga watan Agusta da kuma take hakkin bil'adama. To amma Cyprus, daya daga cikin kananan kasashen kungiyar, ta hana yin haka. Kasar ta Cyprus ta bayyana cewa bata amince da kakaba takunkumi akan Belarus ba, har sai kungiyar ta EU ta saka wa kasar Turkiya takunkumi saboda wani rikici na daban akan haƙo mai da iskar gas na Turkiya a gabashin Mediterranean, wasu majiyoyi shida sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a makon da ya gabata cewa Canada da Amurka sun yi shirin sanya takunkumi akan Belarus a wani yunkuri na haɗin gwiwa, to amma London da Ottawa ne kawai suka biya ranar Talata. Majiyoyin da suka nemi a saka sunansu, Washington ta dakatar ne saboda ta yi amanna kungiyar EU za ta iya samar da maslaha ta hanyar sasantawa a taron majalisar kungiyar na wannan makon. Yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wani zama a jiya Laraba a Washington akan abin da suke ce wargaza tsarin demokradiyya ne a wasu sassan yankin Sahara na Afrika da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi. Kasashe da dama sun kauce daga sahihin tafarkin demokradiyya, in ji yar majalisar wakilan Amurka Karen Bass, shugabar kwamitin majalisar mai kula da Afrika, kiwon lafiya, yancin dan adam da kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Bass ta ce tabarbarewar demokradiyya ya hada da tabarbarewar sahihi kuma ingantaccen zabe, ta ce hakkin fadar albarkacin baki, tauye bangaren adawa daga kalubalantar gwamnati da kuma raunin bin doka da oda.
Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of.
Ta ce babban abin damuwa shine yanayin kasar Tanzania, wadda na yi bayani a kansa a zaman majalisar na 1920, inda shugabanni masu mulki a yanzu suke tauyewa 'yan adawa 'yancin bayyana ra'ayoyinsu da gudanar da taruka a wani yunkuri na kai tsaye na ci gaba da rike madafun iko. Mun ga irin haka a kasar Ivory Coast, inda bangaren zartarsuwa yake halatta ayyukan da suka saba wa tsarin demokradiyya. Wasu ƙwararru da suka ba da shaida a zaman majalisar sun bayyana samun koma baya a ƙasashen.
Madalla, kafin Murtala ya sake dawowa da wasu ƙarin labarai. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin cewa yau Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin kai, amma duk da matsin tattalin arziki da yawan sanyin gwiwa da 'yan Najeriya suke nunawa, hakan bai hana gwamnati da jama'a ɗaukar cika shekaru 60 da samun 'yanci abu mai muhimmanci ba. Ga Nasir Adamu El-Hikaya da tarihin wannan rana.
Hakika na kan gaba cikin waɗanda suka kwanta dama a jaruman karbar 'yancin sa Abubakar Tafawa Balewa ne, ga ma abin da yake cewa a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. And if
'yancin siyasa sam ba zai wadatar ba matukar bai samu rakiyar kwanciyar hankali da ingantaccen yanayin tattalin arziki ba. Kazalika ya zama tare da cin gashin kai na gaskiya da zai ba wa mutum damar hurda ra'ayoyinsa da cimma muradun da yake sha'awa a rayuwa.
And to profess whatever face one's desires.
Jin mulkin farko ya haddasa yakin basasa bayan 'yan watanni da mulkin soja na General Agoye Iransi, inda General Yakubu Gawan ya hau gado da zumma rada kan kasa, kuma har yanzu yake ci gaba da campaign din hana bangaren kasar don yunkurin kafa kasar Biafra.
In naje irin wannan taro ana wannan magana, ka tabbata ko da dambe za a yi a lokacin, saboda duk wanda ya kada ɗayansu wannan ne za a bi, to ka tabbata waɗanda za su so a sami zama lafiya, a sami zama tare, duka kabilolin Najeriya, duka addinin Najeriya za su rinjayi waɗanda suke so a raba, saboda son zuciya ake cewa ko selfishness.
Shugabannin addini na al'umma da dattawa na nuna buƙatar koyi da iyayen ƙasa da yawanci sun riga mu gidan gaskiya, ga abin da Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa.
Dukiya suka tara suka bar mana, a'a, abin da suka bari suna mai kyau sun yi wa ƙasar hidima, shi yasa al'umma ba su manta da su, ba suke mutu addu'a da fatan alkhairi. To su ma shugabanni na yau su zamanto sun biyo da kyakkyawan fata da kyakkyawan hidima da alkhairin da ko sun wuce za a rika tunawa da su, ana masu addu'o'i da fatan alkhairi. Najeriya nan kar ya zamanto kawai buki muke yi muna kallon me ya faru, a'a, mu rika waiwaye muna ganin me ya faru, me magabatanmu suka yi.
Matashi Bishir Dauda daga Katsina na cewa roman baka ya yi yawa a waɗanda suka gaji Najeriya daga iyayen ƙasar.
Kuma ka ji duk ƙasashen duniya da aka ci gaba za ka ga cewa babu inda ake wulakanta matasa kamar a ƙasata Najeriya. Kana shugabannin da ke amfani da matasa wurin banga siyasa, kana shugabannin da suke ba matasa ƙwaya a je a yi hauka da banga siyasa, wanda suke sace kuɗin da za a ba ilimi ko ko kuɗin da za a inganta noma. A yanzu akwai jihar da za ka iya dogaro da kanta.
Cikin shekaru 60 kusa an yi can jaras na shekarun mulki tsakanin sojoji da farar hula. Sojoji sun shafe kimanin shekaru 30 kan mulki, inda farar hula suka yi mulki na tsawon shekaru 30, duk da biyu daga sojojin da suka yi mulki sun rikide farar hula suka sake hawa mulkin. Sabuwar demokuraɗiyya daga 1999 zuwa bana ita ta fi tsawo a tarihin Najeriya, yayin da aka samu shekaru 4 a jamhuriya ta biyu kafin kifar da gwamnatin Mariga Shehu Shagari bayan lashe wa'adi na biyu a 1983. Abu daidai da ke bakin 'yan siyasa shine dun lalacewar mulkin farar hula ya fi na mafi tasirin soja. Tambaya a nan, a wace gwamnati aka fi bin doka tsakanin ta mulkin mallaka ta soja da kuma farar hula? Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Alhikaya, bayan shekaru 60 da samun 'yancin kai a Najeriya, wasu 'yan Najeriya na gadon har yanzu demokuraɗiyyar ƙasar rarrafe take saboda matsaloli mabambanta da ake gani a duk lokacin da aka zo gudanar da zaɓe. Ga dai Isa Lawal Ikara da rahoto akan haka.
Wasu daga cikin 'yan Najeriya dai na ganin duk da kwashe shekaru 60 da samun 'yancin kai a Najeriya, demokuraɗiyyar da duniya ta yadda a runguma a matsayin hanyar samar da shugabanni na fama da matsaloli a cikin wannan ƙasa. Tsohon dan majalisar dattijan Najeriya da ya wakilci tsakiyar Kaduna, Sanata Shehu Sani, na cikin masu ganin cewa demokuraɗiyyar Najeriya na fama da matsaloli musamman ma dai a wannan jamhuriya da ake ciki.
Siyasar nan da muke ciki ta lalace akan abubuwa guda uku. Na farko, shugabanni da yawa sai kamalgi baki da suke da shi. Na biyu, jama'an gari da yawa, mutane suke zaba ba wai sun zabe sanin shashata bane, a sun zabe saboda abin da za su ba su ne ko suka ba su. Na uku, jam'iyyun da suke ikirarin jam'iyyun demokradiyya ne ba su da aqida, ba jam'iyya ne da ka sani a da a ce maka NEB ko PRP ko MPN ba. Saboda haka za a iya cewa har yanzu ana fafutukan demokradiyya ne.
Irin kiraye-kirayen da aka dinga yi mata su shiga siyasa a dama da su musamman dai tun bayan shigo wannan jamhuriya ya ja hankalin mata da dama da suka shiga harkar siyasa da suka ce sai dai abin da suka gani bai musu daɗi ba. Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ta yi takarar 'yan masaukilan tarayyar Najeriya a zaben da ya gabata a Najeriya, kuma ta ce akwai jan aiki tukuru a gaban Najeriya game da samun ingantacciyar demokradiyyar da ake son gani.
Za mu iya cewa har yanzu fararrafe muke yi, saboda mu a nan ƙasa-ƙasa ya kamata a dinga duba wane ne ɗan takara matsayin mu na grassroots. Ni na yi takara a shekarar 2019 na gani duk wannan wahala da kukan da al'umma suke yi. In yau aka dawo zaɓe, sai ka ga an ba mutum sabulin naira 100, an ba shi 1,100, ya yafa dukkan wahalan da yake ciki. Ko akwai ɗan takara managarci, in dai fa bai da kuɗi, wanda ya fi ba da kuɗi, to dole fa shi ne akalan al'umma da su masu zaɓe suke komawa kanta.
Duk da nakasan da wasu ke gani game da demokuraɗiyyar Najeriya, dai wasu na da ra'ayin cewa ana samun ci gaba. Barista Ibrahim Bello daga cikin tsohon dan masaukilan tarayyar Najeriya ne kuma lauya mai zaman kanshi, ya kuma ce duk da ke dama dole a samu 'yan matsaloli amma ci gaban shike kan gaba.
Ita da demokuraɗiyya gaba ɗaya ana kallon ainihin waɗanda muke kwaikwayon su ne, wato kamar ƙasar Amerika. Ƙasar Amerika na tashi ka 200 da wani abu ne a harkar demokuraɗiyya. Mu kuma daga 1960 zuwa yanzu ai ba wani shekaru mai yawa ba. So daka dole ne yanzu a samu kurakurai, wani abin ya dadi ba zai dadi ba, don muna kare rabe ne amma muna saran tunda Allah sa ba katsalan da a demokradiyya. Al'umma sun fara gane me demokradiyya. Duk wannan wasu abubuwa ne wanda da matsala ne, amma yin sanadiyin wanda abubuwa suke faruwa yanzu, muke sanin cewa insha Allah demokradiyyar nan ta samu gindin zama kuma za a amfana.
Wannan jamhuriya da ake ciki a Najeriya wadda ta faro tun daga 1999 dai ita ce zango mafi tsawo da demokradiyya ta samu a Najeriya. Duk ko da yake cewa a Alhamis nan ne Najeriya ke cika shekaru 60 da samun 'yancin gashin kanta. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma Murtala ya kawo mana sauran labaran duniya.
An maido da wani uba ba Amurke da ɗansa da ke cikin iyalan mutane bakwai da suka bar gida suka shiga kungiyar IS a Syria, inda aka caje su da laifin ƙarfafawa kungiyar ta'addanci. Imran Ali, mai shekaru 53, da ɗansa ɗan shekaru 19 mai suna Jihad, sun gurfana a gaban kotun tarayya a Florida ranar Talata, inda aka caje su da laifin taimakawa kungiyar. A cewar takardun bayanan kotun, mutanen biyu sun ba da kai suka kuma miƙa kansu ga dakarun yaƙi da ta'addanci a Syria da Amurka ke goyawa baya kusa da garin Baghouz na ƙasar ta Syria a cikin watan Maris na shekara ta 2019. a daidai sa'ar da daula ta karshe da kungiyar ta'addancin ke iko da ita ta fadi. Haka kuma akwai wani yaro da aka bayyana sunansa a IMA a takaice a tare da su a lokacin, to amma jami'an Amurka ba su yi bayani akan inda yake ba da sauran iyalan, ciki har da yar uwarsa da aka aurawa wani dan kungiyar IS dan kasar Burtaniya, inda ta sami da shi tana yar shekara 15. A ƙarshe kuma yan majalisar dokokin Amurka na bayyana gargadi akan barazana daga China, inda suke gargadin cewa kawo yanzu Washington ta kasa daidaicewa da Beijing a daidai lokacin da take nuna ita babbar ƙasa ce mai ƙarfi a duniya. Wannan damuwar da aka bayyana a cikin wasu rahotanni biyu daban-daban a jiya Laraba sun soki lamirin hukumomin binciken sirri na Amurka da ma masu shata manufofi, bisa dadewa kan tunanin cewa ƙarin dangantakar kasuwanci da mu'amala da China zai iya tilastawa Beijing ta daidaita kanta da muradun ƙasashen yammaci. Rahotannin sun ce a maimakon haka, Amurka tana fafutukar mai da martani a yayin da take fuskantar hatsarin China ta maye gurbinta na shugabancin duniya. Kwamitin binciken sirri na majalisar, bisa tattaunawa ta ɗaruruwan sa'o'i da jami'an binciken sirri da kuma bitar wasu dubban bayanai na bincike, ya caccaki hukumomin binciken sirri na Amurka akan rashin mai da hankali kamar yadda ya kamata akan aikin su na kare ta'addanci da kuma kasawarsu na iya tunkarar barazanar duniya ta zamani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau da Najeriya ke bukin samun yancin kai na cikin shekaru 60, masana da dama ne suke dora ayar tambaya akan ci gaba da kasar ta samu a fannin tattalin arziki. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi nazari akan haka, ya kuma aiko mana da rahoto.
Bikin yancin kan na Najeriya na ko zuwa ne yayin da mahukumar kididdiga ke tabbatar da koma bayan tattalin arzikin kasar, lamarin da masana ke danganta da dogaro da man fetur da kuma shakulatin bangaro ga harkar noma wanda ya ja tabarbarewar tattalin arzikin da kuma cin hanci da rashawa. Dr. Muhammad Musa, malami a sashen ilimin tsimi da tattalin arziki na jami'ar jihar Taraba wato TASU, ya koyi tsokaci kan wannan lamari.
Babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity, wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda daya akan sha'anin tattalin arziki. Wato abu ne da kowa zai iya tunawa a lokacin da aka samu yancin kai ba da nisa sosai ba, irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai, wato ya bamu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can, wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara. Amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowar albarkacin mai a ƙasa, sai zamana cewa duk hankalinmu gaba ɗaya mun tattare ya koma kan wannan man fetur ɗin, sai zamana sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa, sai wannan shimfiɗar ta canza, sai zamana cewa hankalinmu gaba ɗaya akala duk gaba ɗaya ta koma kan man fetur. To yanzu an wayi gari man fetur ɗin ba abu ne da za a dangana akan shi a dindindin ba.
To sai dai ku ga wannan ɗan kasuwan ƙasa da ƙasa kuma masanin tattalin arziki Alhaji Shu'aibu Idris Mikati ya ko bayyana yadda mata fi take a waɗannan shekaru 60 da ake da samun yancin kan.
Wasu daga cikin dalilan da ya sa tattalin arzikin ƙasar Najeriya kamar ya zama koma baya a cikin tsararrakinta, ina ganin na farko akwai maganar shugabanci. Idan ka dubi Indonesia misali, Suharto ya yi kusan wajen shekaru 30 yana mulki. A lokacin da yayi wa'innan shekaru 30, Najeriya ta samu shugabannin ƙasa a mulkin soja za su kai kamar 5 ko 6. In ka dubi ƙasar Malaysia za ka ga cewa Mahathir Muhammad, tsohon prime minister ƙasar Malaysia, shi ma ya wajen shekaru 25 ne ko da 7 a jere yana mulki ba tare da wani ya an canza ba ko wani ya karɓi mulkin nan. Cikin wa'innan shekaru 25 ko da 7, Najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai 4 ko 5. Yawan canje-canjen shugabannin ƙasa ko shugaban ƙasa ɗan taƙin lokaci ba ƙaramin illa ba ne yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, ƴan Najeriya musamman mazauna birnin Lagos na ci gaba da mai da martani game da bukin samun ƴancin kan ƙasar na shekaru 60 a daidai lokacin da jihar ta soke gudanar da bukin taron jama'a sakamakon cutar coronavirus. wakilinmu Babangida Jibrin na dauke da rahoto akan haka.
Kamar kowace ranar 1 ga watan Oktoba kowace shekara dai rana ce da Najeriya ke bikin samun yancin kai daga Turawan Ingilishi. A wannan rana ta yau dai ana sa ran shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi ga 'yan Najeriya game da ci gaban da Najeriya ta samu bayan samun yancin kai na shekaru 60 da kuma ci gaban da aka samu a ƙarƙashin mulkin sa. Tuni dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakunansu game da wannan biki wanda albarkacin sa gwamnatin Najeriya ta bada hutu na 1 ga watan Oktoba. Kati abinda wasu 'yan Najeriya mazauna birnin Lagos ke cewa.
Assalamu alaikum, sunana Mika'il Idris Shagarda daga nan Lagos. Allah hakika shekara 60 da Najeriya ta yi samun yancin kai, an samu ci gaba a wayansu bangarori, amma wayansu bangarori masu yawan gaske ba a samu ci gaba ba. Idan aka duba yanzu ana magana mun shekara 60 da samun yancin kai, amma kusan wayansu bangarori daga kasar nan ba sa iya bacci a gidajen sa da idanu biyu. Yan ta'adda gaba ɗaya sun addabi ƙasa, sun addabi wayansu yanki wanda an kai gama mutane dole hijira suke yi, suna barin gidajensu, suna barin garuruwansu.
Ni sunana Aminu Dahirmani. Muna ta daukacin 'yan Najeriya murna cika wannan shekaru 60 da samun yancin kai, wanda abu ne na murna, na farin ciki, na jin daɗi kwarai da gaske. Amma abutin samun ci gaba a Najeriya gaskiya babu shi, babu kuma wata alama da ta nuna za mu iya samun shi. Bisa la'akari da yadda tsarin mulkin ƙasar yake gudana, na yadda shugaba zai zo yanzu ya muku alƙawari, in kun zaɓe ni zan muku kaza, ya zo ya shuɗe, babu abin, babu alama yin shi. To kaga batun samun ci gaba ma a yanzu mu ko a mafarki ma mun daina shi, sai dai ba za mu ɗeba tsammani daga wurin Ubangiji ba, domin ya ce la takana dumir rahmatullah.
Yanzu kuma dai shugabannin kasashen duniya daban-daban na ci gaba da aikewa da sakonsu na fatan alheri ga gwamnatin Najeriya da kuma al'ummar ƙasa. Ita kanta sarauniyar Ingila Queen Elizabeth II ta aike da sakon fatan alheri ga gwamnatin Najeriya da kuma 'yan Najeriya, inda take musu fatan alheri tare da ci gaba da kasancewa cikin kungiyar Commonwealth na kasashe renon Ingila. Duk da cewa dai gwamnatin Najeriya na shirin gudanar da wani babban fariti na ƙasa a birnin Abuja, a waje ɗaya gwamnatin jihar Lagos ta fitar da wata sanarwa da ke soke gudanar da gangami na jama'a domin bikin wannan rana. A cewar kwamishinan yaɗa labarai na jihar Lagos, Mr. Benga Omotosho, gwamnati ta ɗauki wannan mataki na soke fareti ne domin kiyayewa da dokokin cutar coronavirus. Sanin kowa ne dai jihar Lagos ita ce kan gaba a Najeriya na masu ɗauke da wannan cuta. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu. Malam Muhammad Sani Kanya, Galadiman Kanya, shi ne manajan campaign Nukako kuma manomi, wanda ya gajiya ya kuma ga yau. Ya ba mu tarihi akan abin da ya gani a wancan zamanin a wata hira da ya da wakiliyarmu Hawwa Umar akan ranar samun yancin kan Najeriya, inda ya ce an samu nasarori da dama musamman akan fannin ilimi da kuma kiwon lafiya. Ga ci gaban hirar tasu.
Zuwa yanzu lafiya ma an sami ci gaba kwarai da gaske. Kauyuka za mu ga akwai asibitoci da aka giggina kuma da kwararrun likitoci da kuma kayan aiki.
To kafin Najeriya ta samu yanci, ba asibitoci a kasar yayi ake yi in ba da lafiya?
Asibitoci suna nan sai dai ba su da yawa. Zuwa yanzu an sami jama'a linkin ba linkin. Gwamnati ta yi tunani kusan kowane lungu an je an yi asibiti, wanda yake in da ne sai ka yi wani lokacin sai ka yi tafiya kwanakai ma kafin ka je asibitin za ka je ka nemi magani. Yanzu kuma ba haka bane ba.
Maganan tattalin arziki da tsarufa.
Noma da muke yi kafin mu sami yancin kanmu, har muka zo muka samu yancin kanmu, abin da yake faruwa da can da zuwa yanzu akwai bambanci. Akwai noma da ake na abubuwa muna jin su a kasashe yanzu mun zo yanzu haka mu ma muna yi. Akwai noman riɗi da ake yi, sobo, su tafarnuwa da jinja, duk ana yin su yanzu a Najeriya wanda da ba a yin su. To yin su da ake yanzu ya ƙara mana tattalin arzikin ƙasa, saboda ba dan komai ba. Yanzu haka kasashen Turai da makwabta da sauransu suna shigowa cikin Najeriya domin su sai wannan kayayyaki yana ƙara mana tattalin arzikin namu gabaki daya.
To da can kafin Najeriya ta samu yancin kanta ba a noma ne ko kuma me ake nomawa?
A wannan lokaci ba zan taɓa manta ba, ban sani ba ko kin taɓa jin labarin cewar akwai dalar gyada da ake a wannan lokacin. Ake yin ta a nan Kano wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ƙara mana tattalin arziki a Najeriya. Kusan ita ce aka yi amfani da ita aka gina rijiyoyin mai wanda gashi nan da halin da muna amfani da shi.
Shin an samu nasara a bangaren tsaro?
A game da harkar tsaro abu ne wanda yake ba Najeriya kaɗai ba. Idan muka duba magani kusan duk makwabtanmu harkar tsaron nan su ma su abin ya shafe su. Shawarar da zan bada shi ne gwamnati kamar da ta bullo da tsare-tsare na yadda za a yi ta bunƙasa tsari na matasa ya zamana wanda zai ƙara haɓaka abin da za a samu matasa su yi.
Ganin yadda yanzu abubuwa suke tafiya ma a Najeriya, ina aka dosa ina za a je, musamman ma haɗin kan ƴan ƙasa da can da yanzu ɗaya ne?
Ba za a haɗa da ba da yanzu saboda wayewar kai. A wannan lokaci kusan muna mulki ne na soja, yanzu muna mulki na wato na farar hula, muna mulkin siyasa. Fahimta ta jama'a ya kullun ƙaruwa yake.
Najeriya yanzu ina ta dosa?
Ba zan ce miki ga inda Najeriya ta dosa ba, harka ce dai muke ta siyasa. Duk abin da kika sani komai ya koma harkar siyasa, sai dai mu ci gaba da yi wa shugabannin mu addu'a ya zama na an ci gaba.
Malam Muhammad Sani Kanya, Galadiman Kanya kenan a hirarsa da Hawa Umar. Yanzu kuma ga labarai, amma wannan karo a takaice.
To baba, a takaice, kungiyar masu tsatsauran ra'ayin wariyar launin fata ta shiga bukukuwan murna don sadda shugaban Amurka Donald Trump ya ki yin Allah wanda ya kai tsaye da su da sauran kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin fifita farar fata a wajen muhawarar 'yan takarar shugaban kasa a daren Talata a jihar Ohio. Shugaban muhawarar Chris Wallace na gidan talabijin na Fox News ya nemi Trump, wanda aka soki lamirinsa a kan bai taɓa kushe ayyukan nuna wariyar launin fata na masu ra'ayin fifikon farare ba, da ya fito ƙarara ya yi Allah wadai da su. Amurka ta ƙi ta bi sahun ƙasashen Birtaniya da Canada wajen ƙaƙaba takunkumi a kan Belarus, tare da fatar ƙungiyar tarayyar Turai ta EU za ta magance rikicin na cikin gida wanda zai share fagen saka takunkumi na haɗin gwiwar Amurka da tarayyar Turai, a cewar wasu majiyoyi hudu a jiya Laraba. A wata Agusta, ƙungiyar ta EU ta sha alwashin ƙaƙaba takunkumi a kan Belarus saboda zargin tafka magudin zaɓe na ƙasar na 9 ga watan Agusta da kuma take haƙƙin bil'adama. To amma Cyprus, ɗaya daga cikin ƙananan ƙasashen ƙungiyar, ta hana yin haka. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun gudanar da wani zama a jiya Laraba a Washington akan abin da suka ce wargaza tsarin demokuraɗiyya ne a wasu sassan yankin Sahara na Afirka da tasirinsa akan bunƙasar tattalin arzikin yankin da kuma sha'anin kiwon lafiya da ilimi. Ƙasashe da dama sun kauce daga sahihin tafarkin demokuraɗiyya, inji 'yar majalisar wakilan Amurka Karen Bass. An maido da wani uba ba Amurke da ɗansa da ke cikin iyalin mutane bakwai da suka bar gida suka shiga ƙungiyar IS a Siriya, inda aka caje su da laifin ƙarfafawa ƙungiyar ta'addanci. Imran Ali, mai shekaru 53, da ɗansa ɗan shekara 19 mai suna Jihad sun gurfana a gaban kotun tarayya a Florida a ranar Talata, inda aka caje su da laifin taimakawa ƙungiyar ta 'yan ta'adda. 'Yan majalisar dokokin Amurka na bayyana gargaɗi akan barazana daga China, inda suke gargaɗin cewa kawo yanzu Washington ta kasa daidaicewa da Beijing a daidai lokacin da take nuna ita babbar ƙasa ce mai ƙarfi a duniya. Wannan damuwar da aka bayyana a cikin wasu rahotanni biyu daban-daban a jiya Laraba sun soki lamirin hukumomin binciken sirri na Amurka da masu shata manufofi, bisa daɗewa akan tunanin cewa ƙarin dangantakar kasuwanci da mu'amala da China zai iya tilastawa Beijing ta daidaita kanta da muradun ƙasashen yammaci.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. To kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa taziya ga Alhaji Baba Gaidam da matansa Hajiya Toma da Hajiya Hadiza Baba Gaidam, na rasuwan ɗansu Alhaji Shu'aibu Baba Gaidam, mai sai da motoci a Gaidam Motors a birnin Abuja, wanda ya rasu a wancan mako. Allah ya ji kansa da rahama, ya ba iyali haƙuri, musamman ƙanwansa Fati Baba Gaidam. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Giyodini wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya kuma gabatar da shirin daga birnin Washington DC. Nake cewa a kasance da muryar Amurka, in an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Har yau muna mika barka da shekara ga gwamnati da mutanen Najeriya. Allah ya maimaita mana, amin summa amin. Assalamu alaikum.